نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 16 ga watan jumada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da 22 ga watan fabrairu shekara ta 2019 miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci na almara dan ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jamaa inda ahli sunnati wal jamaa na ustaz al-doktor Nasir Abdul Karim al-Aql hafizahullah ta'ala wannan shine majalisi na 7 a karatun wannan littafi mun kwana a shafi na 8 zamu tashi daidai gaban da malam yake cewa faqad nassa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadha ala anna hadha ad-din sayabqa mumathilan bi ta'ifatin wa hiya al-firqatu an-najiyah allati istathnaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama tashi didi gaban da malam yake cewa faqad nassa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tabbat hadithun manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya furuta hada wannan bayanin da muka ji cewa akwai bangaren da zata wato tsira a cikin al'umman sa wanda za a samu rabe-raben al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kungiyoyi har guda 73 duka 72 ɗan wuta ne guda ɗaya ne kawai za su tsira to shine sai malam yake cewa hadha ala anna hadha ad-din sayabqa mumathilan li ta'ifa wannan addini zai wanzu ana buga misali da shi da wani bangare daga cikin wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hiya al-firqatu an-najiya ita ce bangaren da za ta tsira a cikin guda 73 nan allati istafnaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yayi togaciya akan ta yake cewa annaji minha hiya aljamaa wacce za ta tsira a cikin kungiyoyin nan guda 73 wanda al'umman sa za su kasu wacce za ta tsira a ciki ita ce jama'a wa qila wa man jama'a ya rasulullah aka ce me take jama'a da kake nufi ya ma'aikin Allah sai yace hiya mithla ma ana alaihi alyawm wa ashabi jama'a da nake nufi su ne wanda suke kan abinda ni da sahabbaina muke a kai yau to ko a bayan tafiyata addininsu ba za su tsara abinda ni da sahabbaina muke aikatawa bi ma'ana duk yadda guguwar zamani ta kai suna nan akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa da sahabbansa akai, ba za su kete ne wannan ba. Sai malam ya ci gaba da cewa min al-firaq al-halika inda al-iftiraq wal-ikhtilaf fi din, daga bangare da take halakakkiya a lokacin da aka samu rabuwar al'umma da kuma sabani da ya shigo cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addini. Faqad sahha an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, malam yace tabbas an samu ingantaccen hadisi daga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala, tabbata a gare shi da alayansa, annahu qala fil hadith alladhi rawahu abu hurairata radiyallahu anhu, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala, tabbata a gare shi da alayansa, ya faɗi a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito daga manzansa tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala, tabbata a gare shi da alayansa. Malam yace radiyallahu anhu, shi Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa, wa ghayruhu, da wani Abu Huraira daga cikin sahabbai me ya faɗi, annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, taftariqul yahud ala 71 firqa aw 72 firqa wan nasara mithlu dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace taftariqu al-yahud ala 71 firqa, yahudawa za su rabu kashi 71 aw 72 firqa, shakkun rawi yace ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yahudawa za su rabu kashi 72. Kaga hadisin da muka karanta a farko na mukaddima ai ya kawo mana ko nasara ne suke rabuwa kashi nawa? 71. Nasara su ne za su rabu kashi 71, shine kristoci kenan. Yahudawa kuma za a samu kungiyoyi guda ɗaiɗai har 72, wan nasara mithla dhalik, nasara bi ma'ana kristoci su ma kwatankwacin haka, bi ma'ana su za su rabu kashi 71. Wa taftariqu ummati ala 73 firqa, al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta rabu kashi 73. Kaga wannan hadisi malam yace akhrajahu Tirmidhi, wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito ta a cikin jami'insa, wa qala Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun, wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi ta hanya biyu. Hanya ta farko ya rawaito shi hadisi hasan, hanya ta biyu ya rawaito shi hadisi sahihi. Shine istilahin da yake amfani da shi, hasanun sahihun, hasanun min wajhin wa sahihun min wajhin akhar, hadisi kyakkyawa ne ta wani fanni, ta wani hanya da ya rawaito ta wani bangare, kuma ya rawaito shi ingantacce. Mujallabi na biyar shafi na 25 a cikin kitabul iman, babu ma jaa iftiraqi hadhihi al-umma, babun da yazo akan rabuwan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yace al'umman sa za ta rabu, ba wani ba, ba malami ba. Ina fata an gane shi yasa dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake siffanta al'umman sa cewa ga wata fitina ta kunno wa al'umman sa kai, lokacin da Allah ya umarce shi ya je baki'a, ya je ya roƙan musu gafara sahabbansa. Lokaci bayan lokaci manzon Allah yana zuwa ya roƙan musu gafarar Allah, wani lokaci ma mala'ika Jibrilu ne zai zo musamman ya kira manzon Allah, ya ce Allah ya ce ka je ka roƙan musu gafara. To wannan lokacin
sai ya kasance manzo Allah yana da wani bararran bawa da ake kira Abu Muwayhiba. Daga cikin bararran bayansa akwai Zaidu, akwai Salih, akwai Abu Muwayhiba, sannan akwai Thauban. To Abu Muwayhiba din nan kamar yanda Imam Ibn Ishaq ya fitar da shi a cikin Tabaqat nasa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsaye sai ce min in talif ma'i ya Abu Muwayhiba, zo ka raka ni. Faqad amarani rabbi an astaghfir li ali baqi'il gharqat, ubangiji na yace in roƙa wa mutanen da suke cikin baki'a in roƙa musu gafara. Fantalaqtu ma'ak, Abu Muwayhiba yake sai na raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah ya shiga sai addu'a da ake yi na makabarta, sai ce li yahnilakum ma antum fi mimma asbaha an-nas fi, ma dalla da halin da kuke ciki ku sahabbaina da kuke kwanta a nan, idan aka kwatanta shi da abinda mutane suka wayi gari suna aikatawa, sai ce aqbalatil fitan, ga fitina ta kullu kai ga al'umma ta, ka kifa illailil muzlim, kamar yankin dare mai duhu, yatba'u awwaluha akhiraha, na farko yana bin na ƙarshi, wa akhiruha sharrun min awwaliha, fitinan da za ta zo a ƙarshen al'umma ta fi sharri akan wanda za ta zo na farko. Yace thumma iltafata ilayya, sai manzo Allah ya juyo ya kalle ni, shi Abu Muwayhiba yake ba da labari, yace fa qala ya Abu Muwayhiba faqad u'titu wa quyyirtu bayna mafatiha khaza'in ad-dunya wal khuld fiha wal janna, an bani zabi aka ce in zaba kayan alato na duniya da dawwama a cikin ta da aljanna wanne nake so. Abu Muwayhiba yake fa qultu bi abi anta wa ummi sallallahu alaihi wasallam, mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah, umma fatiha khaza'in ad-dunya wal khuld fiha wal janna, sai Abu Muwayhiba yace ya ma'aikin Allah da kayan alatar duniya da jin dadi a cikin ta da dadewa da dawama a ciki sannan da aljanna dukkan dauka duka kanka bar ko daya, sai manzo Allah ce kalla ya Abu Muwayhiba, sai ce a faqad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna, ni na fi zaban haduwa da ubangiji na da aljanna, bi ma'ana bana son abin duniya da kayan alatan da ke ciki, amma na bibita in riski ubangiji na da kuma aljanna. To bayan ya faɗa haka sai ya koma a ranar yana daidai yana gidan nana Aisha, sai tadda nana Aisha ta rike kanta tana cewa wa ta ahussu bi alamin shadidin, tana wayyo kaina na ciwo, kaina na ciwo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai fara jin ciwon kai, sai rike kanta sai ce ma nana Aisha wa ta wayyo kaina na ciwo, ina jin zafin ciwon kai, a take sai ta manta da ciwon kanta. Yace rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin lafiyar da manzon Allah bai tashi ba kenan. To kaga muhalli shahidi yace ga fitina ta kunno ne al'ummansa suna a hade ne bayan rasuwarsa, kaga fitinan farko kenan, ko shine fitinan farko na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sai yace ga wata fitina ta kunno kai, ko gashi nan zai rasu, to shine na farko. To daga nan ne fa aka fara samun tafiya na tafiya, ake ta ne samun matsaloli, ba al'umma ba su samu matsala ba sai da manzo Allah ya rashi. Sannan bayan haka an ci gaba da zaman lafiya, babu wata matsala sai da aka kashe sayyidina Umar. Da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummansa akwai mutum ɗaya da ya toshe kofar fitina, sai sayyidina Umar ke tambaya wannan kofar da aka toshe karya ta za a yi ko buɗe ta za a yi, sai manzo Allah ya ce karya ta za a yi, sai sayyidina Umar ya ce to in ko aka karya ta babu ranar fita daga wannan matsala. Sai tabi'i yake tambayan wani sahabi, wai shin sayyidina Umar ya san wa ake nufi da wannan kofar, sai ya ce kamar yadda sayyidina Umar ya san cewa da bayan dare sai ne sai wayewar gari, ko ya ce ya haka ya san waye, sai aka ce to waye kofar, sai ya ce shi ne Umar. Hadisin Huzaifa wanda Imam Muslim ya rawaito a sahihinsa. Tunda aka kashe sayyidina Umar shikenan fitina ta kunno ga al'umman manzon Allah صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان aka kashe shi سيدنا علي aka kashe shi haka fitintunu suka dinga kunnu kai kaga dalilin da yasa manzala ce ga fitina ta kunnu to a lokacin ne kuma aka fara bude kofofin wato samun firaq kungiyoyi wanda asalin dashin bala'in ya fara ne daga wani bayahudi abdullahi bin saba al-yahudi ibn umm sauda dan bakar mata Abdullahi bin Saba ba Yahude ne shine dalilin da yasa har aka kashe Sayyidina Uthman kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo ta cikin Tarikhul Kabir nasa cewa Abdullahi bin Saba al-Yahudi shi ya fara jawo ra'ayin al'umma akan yiwa shugaba gore al'umma ba su san da wannan ba sai ce in kuna so ku samu fans ku samu mabiya ku dinga suka a shugabanninku za ku samu mutane za su yi ku ka san dan adam yana so ya ga ana sukan me shugabanni sai ce to in kuna so ku samu wa'anda za su dinga bin ku a matsayinka na abin nan to ku fara sukan shugabanninku kuma ku nuna wa mutane ai umarni da kyakkyawa kuke yi kuma kuna hani daga aikata mummuna tastaminu ilaykum na yace mutane za su karkata zuwa gare ku to wannan fikiran jabala bin am shi ya fara tabbaka wannan fikiran wata rana sai bin Uthman ya zo jilmawa sai tar da su a zaune sai musu sallama assalamu alaikum sai ce la tuji bu kan wanda ya amsa masa sai na Uthman ya ce wai ba ku ji ni ba sallama fa nake muku yana fa amirin mu'minin ya ce assalamu alaikum na ce sai jabala bin am ya ce la tuji bu hada salam ba za mu amsa wannan sallama ba yace ne faru duka saboda ka bibita danginka a jagoranci sama da mu Muawiya ka bashi jagoranci dalilin wannan shi ba sai da yasa sayyidina Umar Uthman ya hauka minbari yace jama'a ku ji tsoron Allah lokacin da nake da kurujiyata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake da dama da zan ibi kuɗi ban iba ba sai lokacin da na tsufa shine tsirafa abin da zan iba sai dukiyar al'umma yace danji na da kuke cewa wai na fifita Muawiya ba ni na daura shi ba sai da na Umar shi ya daura shi ya mai da shi gwamna a Sham kuma ni da na hau bai yi wani laifi da zan tsige shi ba to wani danji na fifita shi akan sauran mutane wannan dalili shine yasa suka yi gangami a Zulhijja kwana kusan tun daga watan Zulqa'da har zuwa Zulhijja suka kusan kwana 40 suka zo suka zagaye Madina suka hana Sayyidina Uthman fita daga cikin gida har Ali bin Abi Talib ya bada su Hassan da Husayn yace su tsaya a bakin kofa su yi gadi sai gadin Sayyidina Uthman sahabbai suka fito suka ce ka ba mu dama mu yaki wa'annan mutanen yace a'a baya so a zubar da jinin al'umma saboda sun riga sun yi bore ana sallah an hana shi sallah kuma ɗaya daga cikin su ya ce shi zai sallah a makofan Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman ya ce ku bi shi sallah ta yaya ku bi shi sallah ba dai jagoranci ba ku bi shi sallah sahabbai mafi galibin su suna aikin hajji shikenan Abdurrahman bin Muridiyar mai tsallako ta katanga sai da na Uthman a ranar da za a kashe shi ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da na Abubakar da Uthman da Umar suka ce mai ya Uthman isbir hatta taftur indana ranar litinin yana azumi suka ce mai yayi hakuri har sai ka zo ka yi buɗe baki a wurinmu daga nan ya gane cewa rana ba za ta faɗi ba zai rasu a ranar ya yanka wa'ansu bayi daga cikin bayin da yake da shi ya zauna yana karanta Qur'ani yana karanta daidai wa sayyafika humullah ko yazo ya dace shi ya soka mai wuka jinin sai da zuba akan Qur'ani a wannan lokacin to akwai wani mutumi da Muhammad bin Sirin yake bada labari yace na shigo ina tawafi a dakin Ka'aba sai na ji wani mutumi yana cewa Allahumma qilli wama azunnu an taghfirani ya Allah ka gafarta min amma fa bana tsammani zaka gafarta min yace sai na ce mai wai haka kai tanta yace tunda Allah ya lice ni ban taba jin irin wannan addu'a ba kai me yasa kake wannan addu'a sai ce ni din nan da kake gani Muhammad bin Sirin malamin Imam Malik yake cewa sai yace min ai lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman na kintaci in shiga daki lokacin da aka bar gawarsa a kwanci shi kadai yace sai na shiga kaman zan mai addu'a sai mutane suka fita aka bani aka bani wuri yace daman damar da nake samu kenan yace da na juya daga ba ne kallo na sai na daga hannu na kwada wa Sayyidina Umar Uthman Mali gawarsa yace ina fada mai mari yace shine hannu na ya shanye yace yana daga min hannun sai fara'aituhu ka'udin yace sai naga hannunsa kaman sanda shanyayya hannunsa ta shanye yace shi yasa kaji ina wannan addu'a cewa Allahumma qilli wa ma adunnu an takfirani ya Allah ka gafarta min kuma bana tsammani zaka gafarta min yace da ya falamma kashafa an yadi yace da ya daga hannunsa fara'aituhu mashlul sai naga hannun ya riga ya shanye ka'udin kamar sanda sandarabi saboda ya mari gawar Sayyidina Uthman to kaji inda aka kullo kai kenan dalilin kashe Sayyidina Uthman sa'annan baya an kashe Sayyidina Uthman wannan mutumin da yake haka wannan fitinar sai ya koma sai yake gaya wa mutane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasiha yayi wasiya cewa wanda ya cancanci ya zama shugaba bayan sa Sayyidina Ali sai aka fara kike kuke kaga nan ne fara kasa magana shi a kenan daga nan kuma sai ya ce ai Ali bin Abi Talib shi Allah ne ba Ali bin Abi Talib yace falamma sami'tu al-qawla qawlan munkaran da'awtu qambara wa ajajtu naran ko kuma ajajtu naran wa da'awtu qambara da naji maganar sa mummuna ce tayi muni da yawa an allantar da ni sai ce sai na kira qambar na hada haƙarani nace duk mutumin da yace ni Allah ne ka jefa shi a wutar nan ka kona shi fara fara muku azaba da wuta kafin nan lahira aka dinga jefa waɗanda suke kiran Ali bin Abi Talib Allah a cikin wuta to daga nan ne sai Abdullahi bin Saba ya ce ba na gaya muku Allah bane kun ki yadda to yanzu ba gashi ya nuna allantansa ba wace azabtar da mutane da wuta in ba Allah ba shi kenan ya gudu wannan gubar da bawan Allah nan ya zuba wa al'umma manzo Allah shine bayyan wannan guba ita ce har yau kenan kake gani Allah ya tsare مالك يتقبى دشيوى وقال صلى الله عليه وسلم من ذن الله سيرادى عليكم الله سقارة ثبتة أقريش دا آلا ينسيتي في الرواية الأخرى عن معاوية أوتى رواية ندبا دقى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الله يكار يدى أقريسا وغيره دوننسا كل هذه النار إلا واحدة دكا وأنم قنجيو ينقدى سبئن دبيو yan mutane illa wahida banda guda daya wahiya aljamaa ita ce aljamaa wannan hadisin asalinta abu amir abdullahi bin luhayyin shine yake bada labarin wannan abin yace wata rana mun yi haji tare da muawiya ibn abi sufyan lokacin yana matsayin khalifa bayan hasan ya sauka yace ya hau kan khalifanci yana kan khalifanci ya zo aikin haji to shi wannan tabi'i yake bada labari mun yi aikin haji tare da Muawiya ibn Abi Sufyan da muka yi aikin haji falamma qadimna makkata yake bada labari cewa lokacin da muka zo garin makka qama hina salla salata zuhra yace sai Muawiya ya tashi a lokacin da yayi sallan azhar فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيشي معاويه يتي للي منزل الله قيرا ده امينكم الله سقار ثبت اغريك ده الا ينسى يتي ان اهل الكتابين للي ما ابو طالب تافن نان غدا بيو سنيوا يهوداوا ده نصارى هكا منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي افترقوا في دينهم سر الربو اتكن ادينهم سيتي على اثنتين وسبعين فرقة أو ملة سيتي سربو أبساس بانجري قنجيا قنجيا كوكما الديني قدا سبعين دبيو sai ce kullu hadin nari amma dukkan su yan wuta ne sai ce illa wahida banda guda daya a wata ruwaya sai ce wata taftari ku ummati al'umma ta ita kuma za ta rabu ala 73 firqa zuwa kashi 73 sai ce kullu hadin nari dukkan su yan wuta ne illa wahida banda guda daya shine wannan ruwayar sai ce wahiyal jama'a ita ce jama'a kamar yadda ya zo a cikin wannan ruwaya to wannan hadisin malai yace akhrajahu ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa mujallabi na 4 shafi na 122 وابن أبي عاصم هكا إمام ابن أبي عاصم أتكين السنة ناسا مجلد فرقه حديثي شاتي نفقي زوادة شاتي نفقي والحاكم في المستدرك هكا كما إمام حاكم أتكين مستدرك ناسا مجلد فرقه شاتي نتريد أشرين تفقي وصححه الألباني في ظلال الجنة الباني امام ناصر الباني انغنت wannan hadisi a cikin ziralil janna taqiqin da yawa as-sunna na ibnu abi aqil sai malan yace wa kad ajma'a ahli al-ilmi wa a'immatul huda tabbas ma abuta ilimi da jagorori shiryayyu sun yi ijma'i ala anna hadhihi al-firqatu an-najiya هم أهل السنة والجماعة سنة اتفاق سنة إجماعي شوى ونم بانقران دا ذات الثيرة ونم ذالة شيء اتكعيني ذات شقاء الجنة اتكين الأمانتا هم أهل السنة والجماعة يتي سوني أهل السنة والجماعة كورا سوني من ذالة سفر تاسد ونم سيمانا يتقب دمكان سيتي وأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى إذن أنت أهل السنة سوني والجماعة هم الصحابة سوني صحابي والتابعون دكما تابعي والسلف الصالح دكما مذبا كان قري أتباء التابعين وأئمة الهدى دكما جافوروني akan shari'a sune su Imam Malik su Imam Shafi'i su Imam Ahmad bin Hanbal da kuma Abu Hanifa da irin su Imam Bukhari irin su Imam Muslim da Imam Tirmidhi Imam Auza'i Abu Thawb Al-Layth bin Sa'd da sauransu dukkan waɗannan malaman to sune ake kira a'immatul huda ahlul hadisi sune malaman hadisi wal ilmi da kuma ilimi wal fiqh da kuma fiqhu fi din akin addinin musulunci fil qurun althalathah alfadila malan yace sune wa annan ma abuta ilimi da fiqhu da addin da gane addinin musulunci a wa annan karnonin guda uku masu fifiko akan sauran karnoni a cikin karnin da da sahabbai da tabi'ai da kuma atba'u tabi'in sune wa'annan wato karni guda uku wanda suka fi kowanne karni daraja a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ce khairun nas qarni wanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane sune kannin da nake rayuwa sune wa kenan sahabbai thumma alladhina yalunhum sa'annan ma subun su a baya sune wa kenan tabi'ai sai ce thumma alladhina yalunhum sa'annan wa'anda suke bin su a baya su wake bin su a baya atba'u tabi'in kaga sune karnoni guda uku da babu wanda ya kai su daraja a cikin fafai wa yafi kowa daraja sai na bakar sannan wa Umar sannan wa Uthman sannan wa Ali sannan wa sai wa'an ajratul mubashirin bil janna ko adun kuli sauran sahabbai sannan muhajirun sannan ansar sannan tijiku wanda aka samu dalilai da ke nuna darajar su to a kuma tabi'ai ba waye ko wani daraja barakallahu fika wala kudda fuka wanda yake kowa daraja shine Uwais bin Amir al-Qarni haka hadisi ne ingantacce hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Umar bin Khattab yace khairu tabi'ina shine wanda yafi kowa alkhairi a cikin tabi'ai malaman musulunci sun kara wa juna ilimi a cikin tabi'ai wa yafi daraja wasu suka ce sa'id bin musayyab a ina a madina wasu suka ce hasan al-basri ina fata an gane a basra ina fata an gane wasu kuma suka ce uwais bin amir al-qarni amma dukkan su sun yi ittifaki akan wanda yafi kowa daraja a cikin tabi'ai shine uwais bin amir al-qarni saboda nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairut tabi'ina kaga manzo Allah ya tabbatar masa da me khairiya yace duk a tabi'ai babu wanda ya kai shi daraja kuma ka san dalilin da yasa samu wannan darajar ba yawan ilimi bane ba biyayya ga mahaifiyarsa yana da mahaifiya ya mata tsantsan biyayya ta dalilin wannan da yayi ya samu wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da ciwon sai Allah ya jarce shi da ciwon kuturta sai ya daga hannu sai ya roki Allah sai Allah ya warkar da ciwon saboda darajar da yake da shi a wurin wa ubangiji saboda biyayyar da yake yi wa babarsa to bayan an yi haka Uwais bin Amir al-Qarni daman manzo Allah ya gaya wa sayyidina Umar ne ya ce za ku samu ayari da za ta zo daga mudar akwai wani mutumi yuqalu lahu Uwais bin Amir al-Qarni yana da mahaifiya ya mata tsantsan biyayya dalilin biyayyar da yake yi wa mahaifiyarsa duk abin da ya roka a wajen Allah Allah na bada to duk wanda ya hada a cikin ku da shi in ya ga dama ya ce dan Allah ka roƙan min Allah ya gafarta min shikenan a zamanin sayyidina Umar sai ayyarin suka zo sai zo yake tambayar su ban minku Uwais anan wane ne Uwais sai suka ce gashi can su a cikin su ba su dauke shi komai ba ba mutum bane irin ba su dauke shi wani abin a zo a gani ba sai da Umar na zuwa sai ta same shi yace anta Uwais yace eh kana da mahaifiya yace eh kana nan da rai yace eh da kana da ciwon kuturta yace eh yace ka roki Allah ya warkar da kai yace eh illa mawdi'u dirham sai dai dai dirhami ne kawai ne ya warke a ciki ba yace eh sai yace to na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya hadu da kai ya roƙan masa gafarar Allah don girman Allah kace Allah ya yafe mu wace magana sayyidina Umar darajar su daya amma saboda umurnin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Uwais yayi shiru sai ce ya Allah ka gafarta wa Umar sai Umar radiyallahu ta'ala ya ce ina zaka sai ce zan je Sham sai ce to bari rubuta wa gwamnatin Sham a baka special treatment yace mun kyale ne in zauna a cikin mutanen nan ba su san waye ni ba na fi so in zauna ina mu'amala da kowa ba a san da bane in ce mu'amala na lafiya lau kaga inda so eh ne sai ce ha ka ga ta so ne da zama shikenan Uwais sai koma Sham dama yana dan sana'ar sa na hannu haka a'a shekara na zagayowa aka zo Hajji Madina sai sayyidina Umar ya tambaye su yace kun san Uwais ce eh muna ganin shi yana dan yin sana'a haka muna ka yana ka mana muna sai yace kai hakkar wannan mutumin ga abinda manzo Allah ya ce a kansa mutumin nan na komawa Iraq yana ganin Uwais zai ce roƙan min Allah ya yafe min sai Uwais yayi shiru yace ka haɗe da sayyidina Umar ko yace eh gaskiya ne sai yace to ya Allah ka gafarta wa wani tun daga ranan Uwais ya boye dan kada me a mai da shi wani karamin me abun bauta sai ya boye zai fito ba ba a tashi ganin Uwais ba sai gawarsa a ina ka ga gawansa a zamanin Ali ibn Abi Talib lokacin da Ali ibn Abi Talib ya yaki khawari yawmun naharawan to ya fito lokacin Ali ibn Abi Talib ya yi shela a fito a zo a yaki khawari sai fito sai kuma Allah ya kaddara mutuwarsa za ta riske shi a nan sai aka kashe shi to ana cikin duba sojojin da suka tafi yaki wajen yakan khawari sai aka ga Uwais boye waye dan kada a gane shi kaga bayan Allah kenan ba ka so a gane su balle ma dauke su ne abin bauta ko kamar yadda mutane suke to wani ma bai ma zama waliyin ba waliyin boje ne ya daura wa kansa ana ta mai hidima to wa'annan na gaskiya ga manzo Allah ya musu shaida amma sun koye ba ka so a dauke su wani abu saboda alaka ce ta wanda bawa yake iya samu tsakaninka da Ubangiji, to sai malaman musulunci suka kara wa juna ilimi akan wannan kabiyar Uwaisu. Suka ce duk mutumin da yake yi wa iyayensa biyayya, mahaifi da mahaifiya, musamman mahaifiya, idan mahaifiyarsa ta bar duniya tana ne yadda da shi, to duk addu'an da yayi wa wani Allah yana karɓa. Shi yasa to kai hajjara ka daina rena mutane, dan wani kila ka je ka bata mai rai, kuma kila a san gida yana wa mai mahaifiyarsa biyayya, sai ce Allah ya ma kaza, sai kuma ya kama ka. Ina fata Allah ne. To saboda haka kaga shine Allah ya sa mu dace. To wa'annan su ne ake kira biyayyu a cikin tabi'ai. Bari mu karasa saboda lokaci. Wa man iktafa atharahum wattaba'a sabilahum. Da wanda ya bibiyi sahun aikin da sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina suka yi, wattaba'a sabilahum, kuma ya bi tafarkin su. Wa lam yuhaddith ولم يبتدع في الدين بكركرو با كما بكاو سابن ابو نبيدئوي اتكين اديني با سي مالن يكي تيوا مالن يكن من هديهم ابن دبي زما daga cikin shiriyar wa'annan magabatar لانهم كانوا على المحجه البيضاء saboda su sun kasance akan wato tafarki mai haske wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bassa akai ala bayyinatin min rabbihim suna a bisa ilimi daga ubangijinsu saboda duk abin da manzo Allah ya karantar da su ba sa ketare shi lam ta'tif bihim alhawa walfitan sarrai da fitintunu bata kunno musu kai ba da za ta halaka su ba lam tahrifhum albid' an alurwati alwusqa wassirat almustaqim malan yace bid'a bata karkatar da su daga igiyar nan ne karfi na tauhidi ba wassiratul mustaqim da kuma tafarki mai kakkiya ba wa ahlus sunnati hum kullu man huwa ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam in anti ahlus sunna sune wa'anda suke akan duk abinda manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yake akai wa ashabuhu wat tabi'una da sahabbansa da tabi'ai fil hadi adh-dhahir wal batin a wajen shari'a na zahiri da batini bi ma'ana duk abinda zafi ba ta ketare abinda manzo Allah da sahabbansa suka yi saboda haka lokacin mu yayi anan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura wa hadiyur rasul sallallahu alaihi wasallam insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan da muka sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk